من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. جماعة ما صار رمو بركم مدى سادوا دي دي وانا اللوكتي وانا متاش يدعى كي تا سنروا تا واتو وسو كوانكا ما سو مهمانشي وانا سكان زو سو حوتي باتار دا من أمبانا دا سوبة halittu gaba daya Allah subhanahu wataala ya zabi bani Adam ya zamanto ya ku kowace halitta daraja a bayan kasa, kamar yadda cikin ranaku ya zabi ranar Juma'a ta kasance babban rana. A garuruwa wato garin birnin Makka shine kakan iya cewa wato uwar alƙarya ta alƙaryun duniya, kamar yadda darare daren Lailatul Qadr ya zamanto cewa shine da gaba a kan sauran raguwar darare. Haka Allah subhanahu wataala ya dinga fifita mutane wasu akan wasu, ka iya cewa masu ilimi da jahilai, waɗanda suke ba su da ilimi ko kuma waɗanda wato ainihin ba su da fahimta mai yawa ko wani abu da ya kama da haka, baka iya haɗa su da mutanen da suke sun koshi da ilimi da abin da ya kama da haka. Shi yasa ma aka ce su malamai su ne magada annabawa, matuƙar sun rike wannan wato ainihin gado na annabta. A wannan lokaci kamar yadda sanarwa ta gabata, muna tare da Malam Ja'far Mahmud Adam. Karamakallahu, ina sake sallama gare ka na biyu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa
barakatuhu. Za mu kasance tare da malam a wannan lokaci, inda zai mana jawabi game da kwanaka goma na daren Lailatul Qadr, inda kuma daga baya insha Allahu za mu ba da dama ga masu saurari idan lokaci ya bamu domin wato ainihin haɗuwa da malam kai tsaye. Abubuwan namu za su kasance ne kamar wato ainihin zan so na ringa wa malam tambayoyi akan wasu abubuwa da suke da muhimmanci domin mu samu amsarsu. Akan makallahu, kamar yadda ake ta bayani cewa waɗannan kwanaka goma masu zuwa suna da falala, shin wani irin falala waɗannan kwanaka guda goma suke da su?
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina.
سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. bayan haka ƴan uwa masu sauraro, ina muku gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Waɗannan kwanaki guda goman farko na Zulhijja hakikanin gaskiya kwanaki ne masu matuƙar daraja da falala da matsayi cikin addinin musulunci, saboda dalilai masu ɗumbin yawa. Amma zan lissafa mana dalilai guda huɗu da ke nuna darajar waɗannan kwanaki. Dalili na farko, Ubangiji Ta'ala ya yi rantsuwa da su. Allah ko baya yin rantsuwa da abu sai don nuna mahimmancin abin ko darajarsa ko fifikonsa a cikin jinsinsa. Idan Allah ya rantsa da rayuwar manzo sallallahu alaihi wasallam, to abin da wani ke nunawa fifikon manzon Allah akan jinsin mutane ko jinsin halitta gaba daya. Kamar yadda rantsuwa da wani yi ne dalili ne akan fifiko ko muhimmancin wannan yinin akan sauran yininnika da ba shi ba. Kamar yadda rantsuwa akan wani bangare na yinin, kamar a rantsa da hantsi, nuna muhimmancin hantsin ne akan ragowar lokutan da ba hantsi ba. Ubangiji ya yi rantsuwa da waɗannan kwanaki guda goma a inda ya ce, bismillahir rahmanir rahim wal fajri wa layalin ashir was shafi'i wal watr. Da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce abinda ake nufi da layalin ashir a cikin waɗannan ayoyi su ne kwanaki goman farko na Zulhijja. Wato Allah ya ce, na yi rantsuwa da alfajir, na yi rantsuwa da kwanaki goma ko darare goma, na yi rantsuwa kuma da shafa'i da wutri. Daga cikin malaman da suka tafi akan haka, akwai al-Imam Ibn Jarir al-Tabari bijibin malamin tafsirin nan da ya mutu a karni na 3 zuwa na 4 da kuma al-Imam Ibn Kathir babban malamin nan da ya shahara a fagen tafsiri ya rayu ko ya mutu a karni na 8. Wannan dalili ke na farko. Dalili na biyu hadisin Abdullahi ibn Abbas da ke cikin Sahih Bukhari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, babu wadansu kwanaki da aiki nagari ke zama mafi soyuwa a wajen Allah sama da aikin da aka yi a wadannan kwanaki guda 10, yana nufin 10 farko na Zulhijja. Sai sahabbai suka ce wal jihadu fi sabilillah, koda jihadi dan yada kalmar Allah. Sai manzo Allah ce wal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi shay, sai kuma mutumin da ya fita da dukiyarsa da ransa bai dawo gida da komai ba. Dalili na uku hadisin Abdullahi dan Umar wanda Imam Ahmad ya rawaito shi cikin littafin Musnad, shi ma kama yake da wannan tafsirar ma'ana, domin abinda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ke cewa a ciki babu wadansu kwanaki mafiya girma, ma min ayyamin a'azamu inda Allah, ba kwanaki mafiya girma a wajen Allah. Wala ahabbu ilayhi al-amal fihinna min hadhihi al-ayyam, babu wadansu kwanaki da Allah ya fi son aiki a cikin su irin wadannan kwanaki. A cikin sai manzo Allah ce fa aktharu fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid, da haka ku yawaita halala a ciki, ku kuma yawaita kabarbari a ciki, ku kuma yawaita hamdala a ciki. Bayan wadannan kila zai zo a nan gaba. Dalili na hudu wannan ishara ce, domin idan ka lura waɗannan kwanaki goma sun kunshi waɗansu yini na musamman a cikinsu. A cikinsu akwai yini na 8 wanda shi ne yinin da ake kira yawmut tarwiya, ranar da alhazai ke kudura niyyar aikin haji daga masaukansu a Makka don tafiya Mina. Ko shakka babu wannan yini ne mai girma. Yini na biyu yinin ranar Arfa, jajiberin babban sallah kenan, wanda manzo Allah ya nuna babu wata rana da Allah ke yanta bayi daga wuta a cikinta irin ranar Arfa. Sannan kuma azumin yinin yana kankare zunubin shekara biyu. To daga nan wurin kuma ga ranar babbar sallah, ranar 10 ga wata din, wanda Allah ya ambaci da suna yawmul hajji al-akbar, ranar babban haji ko haji mafi girma. Malamai suka ce ana kiran aikin haji mafi girma idan an kwatanta shi da umra, wato kamar umra haji ne karami, haji kuma shine hajjin babba. Dan haka dai waɗannan kaɗan kenan daga cikin dalilai da ke nuna darajar waɗannan kwanaki. A takaice dai malamai duk gaba ɗaya sun yarda cewa babu waɗansu kwanaki a cikin kwanakin shekara mafiya tsada irin waɗannan kwanaki goma farko na Zulhijja. Juma'ar da take to a cikin waɗannan kwanaki ta tsara dukkan wata juma'a da ta ratsa ta cikin wani mako ko watan da ba goma farko na Zulhijja ba, domin ta ci falalarta na juma'a kuma ta ci falalarta na faɗowa a cikin lissafin goma farko na Zulhijja, kamar yadda al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani ya bayyana haka a cikin littafin Fathul Bari sharhin Sahih al-Bukhari. A takaice da wannan shine kaɗan daga dalilai da ke nuna falalar waɗannan kwanaki.
To malam, wannan sai ya mu zuwa ga wani guri da goma Ramadan da ta gabata da goma Zulhijja, waɗanne ne suka fi kenan?
Wata goma kake nufi?
Ma'ana goman ƙarshe na Ramadan ana tafaka falalata
haka
ga kuma yanzu wannan bayanin.
Malamai sun tattauna don tantance wanne ya fi wani, kowa ya bada dalilin sa ko kuma fahimtarsa. Waɗansu malaman na fifita goman ƙarshe na Ramadan akan goman farko na Zulhijja, waɗansu malaman kuma su fifita goman farko na Zulhijja akan goman ƙarshe na Ramadan. Kaga fahimta biyu kenan. Fahimta ta uku, malaman da suke cewa duk ɗaya ne, wato darajar su ɗaya, kamar hunaka takafu'un bainahuma, wato kenan waɗancan sa'annin waɗannan ne, waɗannan ba su fi wancan ba, wancan ma ba su fi wannan ba. Amma Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa da gafara ya yi wani bayani mai ban ƙaye wanda da dama daga cikin malamai suka yi kai toshe cikin littattafan su, shine cewa idan mun kalli dare, wato daga faɗuwar rana zuwa ketowarta, ko ka ce zuwa ketowar alfajir, to goman ƙarshe na Ramadan sun fi daraja domin a cikin su ne daren Lailatul Qadr yake. Fifikon yana da alaka da daren, dan haka Allah ma ya yi bayanin daren, yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, dare mai albarka. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri, lailatul qadri khairun min alf shahr, kaga laila dare. Amma idan mun kalli daga hudawar rana zuwa faduwarta, to goma farko na Zulhijja su ne suka fa falala, dan su magana ce ake akan yinin ba daren ba. Musamman idan ka ga hadisin da ke cikin Bukhari wanda muka karanto da su, abinda manzo Allah ce ma min ayyamin, bai ce ma min layalin, ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al'ayyam. Wato dai idan mun kalli dare goman ƙarshen Ramadan sun fi daraja saboda daren Lailatul Qadri, idan ko mun kalli yini to goman farko na Zulhijja sun fi falala saboda yinin ake kallo ta fuskar darajan su waɗannan kwanaki. Wallahu a'lam.
Malam, idan muka dubi yanayin ɗabi'ar mu'amu nan ɓangaren Afirka, ko ce ɓangaren mutum da mu'amalar da ke rayuwa, ba mu da wayewa ta abubuwa na alkhairi, ma'ana abubuwan da mutum ya kamata yi na alkhairi a waɗannan kwanaki. Yanzu da an zo an ce abin alkhairi da masu kuɗi da talakawa, duk sai mu haɗu a kan watakila wani abu guda ɗaya, wancan zai iya ciyarwa, wannan zai iya wani abu daban. Wato ma'ana ba ma raba, ina fata maka kana fahimtar me nake cewa, ba ma raba abubuwa sai kaga da an taru guri ɗaya a waɗannan ranaku guda goma masu zuwa, wanda za a yi bayanin waɗannan ranaku ne waɗannan, mene kamata mutane su da talakawanmu da masu kuɗinmu.
Wato abinda manzo Allah ya faɗa cikin hadisin da muka karanta ɗazu, ya ce al'amalu salih, aiki na gari. To shi kuma aiki na gari idan muka kalle shi, wato ibadoji ne waɗanda suke ka iya kasa su kashi uku. Kashi na farko, to wani kuma za ka kila taimako na magani ke bukata, nawa-nawa ne cikin marasa lafiya da ke kwance a babban asibitin Murtala Muhammad ko asibitin Malam Aminu Kano ko asibitin Kofar Nasarawa, ko dai waɗansu asibitoci sawa wannan cikin birnin Kano ko kuma sauran ƙananan hukumomi, ka ga wani talakan abin da yake bukata ya tashe shi daga asibiti ya koma gida ya sanin layin cikin iyalinsa naira 5,000, wani naira 10,000. A kan wannan 10,000 ta gagara dangi sun kasa shi ko baya da hali ne, ya yi wata ɗaya a kwanciyar asibiti. To kaga wannan lokacin nan bukatar wato ainihin jinyatarsa, kashe masa kuɗi wajen jiya shi yafi muhimmanci sama da ka ɗauki kuɗin ka bashi, kila in ka ɗauka ka bashi ya ƙi, ko ka ɗauka ka ba wani nashi a yi waɗansu harkoki da kuɗin da ba wannan abin da ya fi buƙata ba. To da haka a nan wurin waɗannan ayyuka yana daga cikin abin da ya kamata ka yi, na da azumi a bakinka, ka kashe wa talaka naira 5,000 ko 10,000 ko 15,000, ballantana idan adadin talakawan ya ƙi da 1,000, wancan na buƙatar kuɗin makarantar ɗansa ka biya masa, wancan abinci yake bukata ka sai buhun shinkafa ka bashi, wancan magani, wancan sutura, wancan kaza, kaga ka hararo bukatun waɗannan bayin Allah. Don lokacin da nake da bukatar abinci, idan ka bani riga, farin ciki na da rigar nan baya da yawa, inda da wuce kashi 20 cikin 100 ba, amma inda abincin zaka bani sai farin ciki na ya zanto 100 bisa 100. To wannan faranta min rai ɗin da kai, sakamakon sa kai ma shine sai Allah ya faranta maka rai, gurgudan bunƙasar farin cikin da ka zama sababinsa a zuciyata, gurgudan yadda hakan zai zama dalilin da Allah zai faranta maka rai, gurgudan yadda ka sauƙaƙe min wata larura da ta ƙici ta ƙi cinyewa ta tare da ni, gurgudan yadda kai kuma Allah zai sauƙaƙe ma wata larura da ta iya fuskantar ka a wani lokaci na gaba, ko kana cikin ta yanzu ka kasa samun bakin zaren warwararta. Da haka a nan gurin nake kira da ƴan uwa musulmi cewa mai dabara a cikin bayi, mai ibada a cikin bayi, shine wanda yake mamaye kowane bangare na ibada. Shi yasa da yawa daga cikin marubuta na musulunci suke ishara zuwa ga cewa akwai hikima a cikin koyarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yanzu ko da tahiyya manzo Allah bai bar koyi ko da siga ɗaya ba, siga wajen 6 ko 7, daidai da salati na ibrahimiyya yana da wajen siga wajen 7 ko na makamancin haka. Addu'atul istiftah, addu'ar da ake buɗe sallah, tana da wajen siga 8 ko 10 ko ma 10. Hikimar shi ne wata rana kai wacce, wata rana kai wacce, wata rana kai wacce. Kuma mu duba a cikin koyarwar sahabbai da suka koya daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ta kai matsayin talakawa su kai karin masu kuɗi, ko kuma alal aqalli su je su faɗa manzo Allah cewa masu kuɗin nan fa sun riga sun tafi dunya. Allah, mu yi azumi su zo su yi, me yasa Allah su masu zo su ke musu da mu amma wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna da rarar dukiya da suke sadaka da ita mu ko ba mu da rarar dukiya an duba ka hannu ƙarya ne cin yau ne kawai tsota yau ne sai manzo Allah ya ce to ai ga abin da za ku riƙa ku ma ku kamo su ku je kowane tasbihi kowane tahmidi kowane tahlili kowane tahlila dukkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar umarin da kike wani daga mummunan kyakkyawar kalma dukkan waɗannan sadaka ne kamar ka bayar da sadakar dukiya tun da ba su da su sai suka ji suka ce wannan da masu kudin suka ji sai su yi wancan na kudin kuma su ma suka karkayin wannan din sai suka sake da wasu suka ce manzo Allah abin nan da ka faɗa mana su ma sun je sun ci gaba da yi sai manzo Allah ya ce sai da ku yi hakuri zalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli azim wannan fa lalla Allah sai da ke bayan da ita ga wanda ya so wato ainihin Allah ko ma abucin babbar falala ne dan haka dai abin da ake so wato baya daga cikin dabara ko kwarewa a babu ibada ka shahara da wata ibada guda daya kamar a ce ga wani mutum ya shahara da salatin annabi duk da cewa salatin annabi abu ne mai falala mai daraja in kai dai Allah zai ma goma ko a ce ga wani ya shahara da zikiri da haka ya zama zakiru duk da cewa zikiri abu ne mai falala mai daraja kuma an yi umarni da shi wato so ake ka zama mai salatin mai zikirin mai jihadin makarancin qur'anin mai ciyar da miskinan mai duba marasa lafiyan mai jin kan dangi mai sada zumuncin mai biyayya ga iyayen ko ina aka ji sai a jikin sa kafa amma idan ka shahara a wani babi guda daya to ya zanto kenan sauran babin annabi ka an rasa wato ka yi fashi a wajen to so ake ko ina mutum ya yi kokarin sa kafa gwargwadon yadda zai iya gwargwadon gaman katar din ubangiji ka zanto cikin bayi masu zikiri ka zanto cikin bayi masu yawan salati ka zanto cikin bayi masu yawan sadaka masu damar aji da umara idan sun samu idan an fita filin daga kuma sun tafi manzo Allah idan zo kiyamul lail yakan tsaya har kafa ta tsage Abdullahi dan Mas'ud da kwazon su da komai ke cewa mun kiyamul lail da manzon Allah amma sai da ku in zo nan kiyalati dan yadda da ne kuma na ji to kuma tare da haka idan an je filin daga Ali bin Abi Talib duk da jarantar su da ake hikaitowa yace idan gumurzu ya gumurzu wanda yafi kowa zama dab da abokan gaba shine manzon Allah wani lokacin mazaje a bayi suke dabewa to kaga shine mai kiyamul lail shine mai azumin litirin da alhamis din shine komandan yakin wato shine mujahidin shine zakirin shine komai shine komai to wannan izina ce zuwa ga cewa ra'ayin wa musulmi waɗannan kwanaki mai amfani da su su zanto wata kaka ta ibada wani dausayi wato mai furanni na ibada da ya kamata mu tsinki wacan koriyar da wacan rawayar rawayar da wacan jar da wacan mai long coughing mu yi wa kanmu ado da ibadoji a waɗannan kwanaki kafin su wuce wato mu ribace su iyakacin yadda za mu yi
da ka san da muke jirabin nan ya zama nan wata ƙila mai sauraro ya so ya so ya san daga yaushe ne wannan ranaku za su fara
daga ranar an ce an ga watan Zulhijja watan ya tsaya to shi kenan an shi da cikin waɗannan kwanaki da an waye gari kaga ya zama yini na farko kenan
da yake wannan sha'afa ya zama wata ƙila kasan gowani zai ɗauka sai nan da wasu watanni masu
eto ai watan Zulhijja ɗin lissafin mu dai na nan Najeriya da ake faɗa a gidajen kafofin yaɗa labarai ai yau ne za a ce watan Zulhijja ya mutu gobe ake sa ran ya zama ɗaya da wata a lissafin mu ɗansu kafashen kuma ana sa ran GB ya zama wato ainihin ɗaya da wata abin da yakan dogaro ne ga idan an samu tabbacin ganin wata idan an samu tabbacin ganin wata a yau ba wai kalanda aka kalla wanda aka tsara ta tun kafin ranar ta zo ba to shi kenan gobe ya zama ɗaya ga wata idan ba a samu tabbaci ba ko da an rubuta a kalanda amma ba an laika a yau ba a gan shi ba to ba a yin izina da kalanda wajen ibada ana yin izina ne da ganin ido ita ibada sai da kalanda sai da ku tsara kanku don gudanar da ƙudure-ƙudure na harkokin rayuwarku ayyukan gwamnati ayyukan yarjejeniya ta kasuwanci da sauran mulkatan rayuwa
to malam kafin mu fita daga cikin gaban nan ya halatta kenan idan wani ya biya min kuɗin aikin hajji kuma ina da buƙatar wasu abubuwa da wannan don za a go sun jaki hadisin da a jigace ba ko ɗari aljihun su misali da sauran don ya halatta ce ni a bani rabin kuɗin nan na tafiya aikin hajji ba a ɗora min da jirgin wani lokacin
idan kai haka ba za a ce ka yi laifi ba ka da ikon zuwa amma matsalar shi ne shi ka zai ba ka ba haka yana da wani abu yanzu wani zai iya ɗaukan ka ya je da kai wani kanti ya ce ɗauki duk abin da ka ga dama a rubuta rasiti shi biya ɗauki duk abin da ka ga dama a buga calculator a ga cewa total amount din wato jumlar kuɗin su ne kaza duk ya biya
haka ne
ka je gida a minti gaba ne ya ce ka yi wanda duk abin da kake so ka ga cewa flat ɗaya ya kashe maka naira 1,100, 1,200, 1,500 amma da za ka ce da shi ni na haƙura da wannan abincin 1,500 ban 500 ba zai iya baka ba wannan dan adam yana da ruwa akan dukiya saboda kowane irin abu sai dai wanda Allah ya wa da mankatar shine wanda baya jin tausayin kudi matukar zai razana su ne ya firgita su wajen biyan bukatan bayan Allah da yana sa ran ladan da zai samu a wurin Allah walal akhiratu khairul laka min al-ula kan gidan karfi shi yafi alkhairi a gare ka sama da gidan farko wato duniya kenan
malam rashin aski da yankin farki da sauran abubuwa da suka shafa ka ga waɗanda ake cewa za su lenshi ne magana akan wannan abu
hadisi ne tabbata cikin sahihu muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa idan watan zulhijja ya kama wa arada ahadukum an yubahi ɗayanku kuma yana da niyyar yayi layya falyumsik an sha'rihi wa zufarihi hatta yubahi to kariya aski ko ya yanke ko ya saisaye wani gashi na jikinsa sannan kariya datse ko ya cire ko ya cirge wato wani farce a yatsun hannu ko kafarsa har sai bayan ya yanka dabbarsa
inda
zai layya in mutum baya da ne zai layya to kuma wannan zai iya yin kamfarcinsa zai iya aske kansa duk lokacin da ya ga dama amma idan mutum yana da ne zai layya to mustahabi ne kariya askin kariya yankan farce har sai bayan ya yanka dabbarsa mustahabi ne ba dole bane inda mutum za a ce ya yanke farcin ko ya aske kansa ba ka cewa layyarsa ba sai ba in yi yana da lada baya da alaka da layyar shi wannan wata ibada ce ta daban mustahabbanci na daban wanda ba layyar ba ina nufin baya da alaka da karɓuwa ko rashin karɓuwar ita layyarsa da haka ya kamata mu fahimci wannan idan ko mutum ya
gobe ko jibi za su iya kasancewa tare da mu tun daga ɗaya ga watan sa'i zuwa kwana goma da irin abubuwan da ya kamata a ce musulmi ya yi amfani da su domin sukan zo su huce ana ta shiririta da sauransu ba tare ma da an yi wani abu ba za mu haɗa masu sauraronmu yanzu da malam akan waɗannan layuka na 9-4-5-2 da 9-4-5-3 da 3-1-8-8-3 da Allah ina jawo hankali na masu sauraronmu musamman waɗanda suke yawan bugo waya ɗin nan kamar yadda suke ganin kamar ko layi ake ba su ba haka bane amma muna jawo hankalinsu da su dinga takaita tambayar su kuma duk wanda zai bugo waya yanzu ya nemi malam barka da zuwa yaya aiki duk wannan da Allah muna fatan ni dai na karɓa na ɗauke shi kawai sai mutum ya tafi tambayar sa domin mu sani yadda muke so zan nemi da layukan da za a same mu daidai wannan lokaci akwai layin 9-4-2-4-5-2 da 9-4-2-4-3-3 ta fatan za a takaita tambaya salamu alaikum
wa alaikum salam
wani ne kan layi
suna na Nasiru Uba Hamza Gabashi
to malam Nasiru
malam tambaya ta yana iya yiwa ya kasance an ce ana buƙatar mutum kowa ya azumin ranar Arafat to amma wani lokacin akan samu saɓani ya kasance ranar Arafat din nan mu kuma nan ranar sallah ne an ce kuma ba a buƙatar a yi azumi ranar sallah shin ya wani irin hukunci za mu ɗauka ana ne da alkhairi Allah mai da ke gida lafiya
to mu zo yana nan sarwar da sallah ya ba kada dai amanta layukan namu akwai layin 9-4-2 ba salamu alaikum salamu alaikum
alo salamu alaikum
wani ne akan layi
Sani Bala daga Zango.
To Sani Bala da fatan za ka irin yadda Malam Nasiru ya yi ƙoƙari ya je.
Eh to, gaskiya ina wa Malam farka da zuwa, amma da Allah tambayar da nake ina so Malam ya fahimtar da ni kan falalar wannan azumi da Allah da ra'a domin akwai waɗanda gaskiya ba san sanin irin falalarsa ba da fatan Allah mai da Malam gida lafiya ina fara wa Malam daraja da Sani Bindin Zango.
Salamu alaikum.
Alaikum assalam.
Ah, kike akan layi.
Kina na Maryam Salisu Sanka.
To Maryam ga malam.
Malam tambaya ta anan ita. Yanzu alal misali mutum ne kana so kai layya. Saboda haka idan auren ka ma da kake da zama ne gida zai yi layya. To idan mutum yayi wannan layya gaba ɗaya za ka iya ɗaukan naman tunda akwai wani ka ba da ragon bayan ka riga ka yi layyar alamai da
wani gwara. Bude dai malama Maryam ta tambaya saboda mai tambaya na gaba mai kokarin mu tsaya akan kwanukan goma nan domin akwai shiri na musamman insha Allah da muke fatan yin sa akan abin da ya shafi wato babbar sallah kwanukan nan guda goma ya kamata a yi tambaya akan su. Assalamu alaikum.
Hello, salam alaikum.
Wa alaikum salam.
Yawa, barkare. Sabi wannan ne da kai sai.
To sabi ga malam.
Yawa. Ya Allah, ni tambaye da nake so ne malam. A kan laya. An yanka wani
karayan kana. Mala sabi. Mala sabi. Kana jin muna yin magana ne akan kwanaki 10 na Zulhijja. Za mu zo mu magana akan layya. Kai kokari kai tambaya akan kwanaki 10 kawai.
Okay,
okay. 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 Okay.
Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.
Okay.
Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Idan aka yi sabanin ganin wata kullun abinda hadisin manzo Allah ya shiryar da mu daukan lissafi na adadin waɗanda suka fi yawa
to
idan waɗanda suka ce an gani yau waɗanda suka ce gobe to manzo Allah ya riga ya ce as-sawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yuftirun nas wan nahr yawma yanhamun nas ranar azumi ita ce ranar da rinjaye da yafi yawa suka dauka a matsayin ranar azumi sannan kuma ranar sallah ita ce ranar da mafiya yawa suka dauka musayin ranar sallah haka ranar layya ita ce ranar da mafiya rinjaye suka dauka ita ce ranar layya don azumi da sallah da layya da tsayuwar arfa dukkan su ibadat ne jama'iyya abinda yake nufi da ibadat jama'iyya wani mutum shi kadai ko dan su tsararru bai halatta ba su saba wa ragowar sauran musulmai na sassan duniya kamar zai dan sauran musulmi suka dauka a lissafin su ila kashi 60 na musulman duniya ko kashi 70 na musulman duniya suka dauka a lissafin su rana kaza ita ce arfa suna ce masa ya arfa da halatta mummunan najeriya kawai mu zo mu saba musu mu ce mu yi wa dole sallar gari don addinin na duniya ne gaba daya ba na wani yanki ba da wani yanki ba duk da cewa akwai matsala da malamin ke tattaunawa akai ta ikhtilafin matali sabanin gari na haifar da sabanin ganin wata ko babu matsala ce da malamai suka yi zantuka guda biyu a kai shahararru wanda ɗaliban ilimi duk sun san su amma kowa ya san zancen da yake inganci shine sabanin gari baya canza sabanin ganin wata ya rage na a ce wanda ya faɗa an yarda ko ba a yarda ba idan mutum ya faɗa aka yarda kuma ka san da suka yarda su ne suka fi yawa to wani mutum shi kaɗai ba shi halatta ya ce shi ya saba ganin wannan yanzu da a ce ni da kai malam Kabiru za mu ga wata yau sai mu je fadar mai martaba sarki mu je mu ce mun ga wata akwai wani tambayoyi waɗanda aka saba yi sai aka ji gamsuwa da ganin mu aka ce ba a yarda ba don haka ba gobe ne ɗaya ga wata ba sai jibi to a nan gurin ne da kai dole mu janye wannan ganin namu ga sai fa mun gani ba tsaya mu ba amma mu dawo mu ba al'ummar manzon Allah ka'idar kenan ka'idar kenan
ba za mu je mu ware namu ba
sai za mu ware namu kuma ka je ka ce wallahi ni na gani don haka sai na ɗauki azumi ko ni kaɗai
haka ne
sai na yi layya ko ni kaɗai sai na tafi na tsaya a arfa ko ba kowa wannan ka san irin wanda yake ta ko ba kowa sai yayi idan kuma kai ba kai je ka ce kai ba kowa mutum ai kaga ba ya da yanzu mutum babbe kenan ya kamata kai da kowa shine hankali da kuma sunan ya kamata
kai
to da haka anan gurin ya yan uwa musulmi ya kamata bai izina da wannan
sai falalar azumi din wato ne falalar azumi a cikin wannan rana ko din
hadisi ya tabbata daga Nana Haffa Allah shi kare da gare ta take cewa abu hudu manzon Allah baya barin su abu na farko
abu hudu
manzon Allah baya barin su arba'un lam yada'hunna nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu na farko azumin ranan ashura wato goma ga watan al-muharram watan daya a kidayar watanni na kalanda ta larabci abu na biyu shine azumin kwanaki goman farko na zulhijja abu na uku azumi uku a kowane wata abu na hudu raka'o'i guda biyu kafin sallan al-fajr wato raka'a ta al-fajr kenan
Allahu
akbar wannan abu bayan na hamsa take manzo Allah baya ba
nan ba sai kin mita saboda masu muna su abin
to abu na farko shine kabe dan fada azumin ranan ashura ko mu ga watan al-muharram abu na biyu shine azumin goma farko na zulhijja din nan sannan abu na uku wato azumi uku a kowane wata abu na hudu raka'o'i guda biyu da ake kafin sallan al-fajr bayan an tabbatar al-fajr yake to kafin sallan asuba din wannan su ne abawan da manzo Allah baya barka shi ne wanda yake wato ainihin sahihi daga cikin marwayatan sa akwai Imam An-Nasa'i da sauransu a nan gurin Imam An-Nawawi ke cewa sananne ne cewa waɗannan goma da aka faɗa tana nufin tara, domin ba shi halatta yin azumi a ranar ta goma ita ce ranar babbar sallah.
Shi ne abin da nake sani.
Yawwa. Yawwa. Kaga kenan, akan ce goma a Larabci wani lokaci ko da abu tara ne. Dan saboda mujawara, wato makwabtaka da juna tsakanin ita lambar tara ɗin da lambar goma.
Haka ne.
To sai a riskar da ɗaya da ma'anar ɗaya.
Inda ba komai tsakiya tsakanin su.
Komai tsakiya, wato akan kalli rinjaye.
To,
akan kalli rinjaye. Yanzu ai wata ya kan yi kwanaki 29 ya kan yi kwana 30 kuma da nassin hadisi manzo Allah ya
rubuta
kan cewa mai kwana 29, amma tare da haka sai yake duk wanda ya azumi sita Shawwal bayan ya yi Ramadan za a ba shi kaman ya yi azumin shekara. Saboda me? Sai ya ce domin al'ashra al-hasanatu bi asri amsaliha, idan ka aikin lada ɗaya za a baka lada goma, ma'ana kaga sai ya ɗauka Ramadan ya zama 30, sannan kuma Shawwal ya zama 36, idan kai 36 sau goma shi ne zai baka lissafin kwanakin shekara 360 kenan. To amma kwanakin shekara 360 ai za a iya yi wasu ragu su kai haka bai, idan an samu wasan da ya 29. Amma sai manzo Allah zai yi ambaci abin a matsayin 30 tare da cewa da bakinsa ya nasanta wata na iya yin 30 tare da bakinsa mai tsarki sallallahu alaihi wasallam. Da haka dai a nan gurin azumin waɗannan kwanaki Imam An-Nawawi ya cewa mustahabbun istihbaban jadidan. Mustahabbi ne mustahabbancin mai ƙarfin gaske ga wanda ya sami iko. Sai dai ba ɗaya suke ba, don ko shakka babu azumin ranar Arafa shi kuma ya fi na ragowar takwas ɗin tare da falala don yana kankare zunubin shekara biyu shi kaɗai.
Allahu akbar.
Na'am. Sai mai
ai wannan mai nayi na
mutum da ya yi ba shi.
Yawwa. Assalamu alaikum.
Alaikum
salam. Malam Sidi. Ya malini
alai.
To awal ga malam.
Ala ga mutum malam. Ai amma da bambanci tsakanin daren mai rashin kare da kuma shi wannan yini na hukumar da suka yi. To alaga su kamar nan shi a wannan za a iya shi ma raya wannan daren ta kuka dai rana za a wurin za a raya da yin ayyuka na alkhairi kamar su ziyara da kyauta da sadaka da sauransu, ko ma za a haɗa ne har mata raya daren kamar tashi a yi sallah da sauransu.
Kada dai a manta layukan namu, akwai layin 4-4-2-4-5 da 4-4-2-4-3 da 3-8-8-9-3. Ana tare da Alam Jafar Mahmud Adam inda ke mana matashi a gaba da gwalagwalan kwanaki 10 ga wata ne kamawa na Zulhijja, wanda to ake bukatar ayyukan ibada cikin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wani ne ke magana?
Mustafa Kai daga Mumbai.
To Mustafa ba.
Ni tabbai da nake shawara da nake kuma mana. Ya ga wasu in wannan lokacin watan yayi.
Shawara zaka ba mana.
Yarba
ko la kana san kace ya bawa mutane shawara ko to wannan ran ya tafi abin. Assalamu alaikum. Kada a manta laikan namu, akwai 3-8-9-3 da 4-2-4-3 da 4-2-4-2. Ana tare da Malam Jafar Mahmud Adam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum. To malam wannan awal soja bakin wafa. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
Barka Allah ya kokari. Alhamdulillah. Wa gari aka ga kana yadda da nake so rai. Kike mutum zai dauki dai azumi wannan rana 10 gaba kida ko kuwa kuma dan Allah ya ga malam muna tsaye ma fatan alkhairi akan dukkanin al'amura Allah ya jagora. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Nagode.
Nasir Ibrahim na jin ya riski
shi da kashi.
Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Ah mai magana Kabir Nasir daga cikin Mali.
To Kabir Nasir ga malam.
Ah akan maka Allah ne ta hakikanin azumi da ake cewa ana so a yi ranar Idi, wato ranar babbar sallah daga safiya zuwa har sakowa daga masallacin Idi. Haka dai ana so a kame ba.
Kai ma dai da wayo zaka shigar da mu bayanin sallah kenan. Allah kabi.
Eh na'am, azumi da aka yi na so a yi kamar shi
ba. Haka ne. To gaskiya ne.
Kamar yadda goman karshe kuma tana da alaka da daren, kamar yadda shi ma nafsi ya nuna. To bisa da haka ke ba shagaltuwa da ibadar da rana. Wato shi ne mafi muhimmanci sama da yin ta dare. Duk da cewa akwai malaman da suke cewa yadda za ka yi ibadar rana kamar ka yi sallah ko aya, kai ba ka yi ciyar da miskini ko ka yi karatun alkur'ani ko ka yi azumi, to da zaddan ma kuma ka samu ka yi kiyamun laili. Ana sa ran abin da ka samu na ranan shi ma ka sami wani irinsa ko makamancinsa ko kusa da shi da daddaren, saboda makwabtaka da ke tsakanin daren da su yinin.
Kuma ɗin tarawih ke?
A'a, ba kuma haɗu ne tarawih. Ayi haɗuwa a yi tarawihi ko haɗuwa a yi sallah ta nafila cikin jimi. Za a labar ya yi tsallin da kullum sai a cikin Ramadana ne kawai aka nuna za a iya yi kullum kullum. Amma a wajen Ramadana duk inda ka ga manzon Allah ya yi wa mutane muhimmancin sallah ta nafila, to da ce ne hakan ya faru ko sau ɗaya a shekara ko sau ɗaya a cikin wata biyu ko cikin wata uku. Amma ba shi riyowa aka yi tun da gida ku zo mu je mu talibi na fila ba. Wadansu sukan talo wani lokaci ku sai su ko duk juma'a su je su talo su kwana a wani masallaci su yi na fila ko duk wata ƙarshen wata. Wannan dai ya saba sunnar annabi. A haɗu a yi jam'in sallar na fila wato kullum kullum, to wannan ya tafi cikin Ramadana ne. Amma a wajen Ramadana ai ana so ne ma kowa ya sallar na filarsa a gida. Tunda manzo Allah faɗa cikin Al-Bukhari, "Idza alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhizuha quburan." Ko sanya wani kaso na sallolin ku a cikin ɗakunan ku. Kada ku rike ɗakunan su zama kamar makwantai. Dan ba a yin sallah a makwantai a makabarta. Sai sai to kar ku rike ɗakunan su zama kamar haka. Wato kenan ana son ka raya dan idan da ka yi ibadar ka yi ta a cikin gida kai kare a ɗakin ka ko kai da iyalinka.
Sai Nasir Ibrahim, wannan kwanaki goman nan kamar wanda mun yi magana a kansa, wannan azumin Idi, azumin da ake ɗauka in za a tafi da ba a wace kira sa azumi daga safiya zuwa mu je mu dawo, shi ba azumi
ne? Ba azumi ba ne, jinkirin karin kumallo ne kawai. Ba a yin azumin rabin rana cikin musulunci ko ɗaya cikin uku rana ko ɗaya cikin huɗu rana. Azumi ana yin shi ne tun daga lokacin da alfajiri yake, to da Allah ce hatta ta bayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyam ila al-layl. Azumi dole sai an tuka dare, da azumi ka gaba da kai dare ba an ji abin to ba azumi bane ba.
Wani abu ne daban.
Wani abu ne daban. Wato manzon Allah ya nuna mustahabbi ne a ranar Idan babbar sallah. Wato kada ka ci abinci kar kai karin kumallo sai ka dawo daga Idi, kuma ka fara daga dabbar da ka yanka ta layya. Ka yanka dabbar a kai ɗaya ka yanki ɗan wani ɓangare na jikinta ko hanta ko wani ɓangare ka gasa ka fara ci, sannan sai ka ci abinci. Idan ka yi koyi da annabi cikin wannan kana da lada, idan kuma ka karya kumallonka ka ci abinci ka ƙoshi sannan ka tafi Idi, wani zunubi da kai illa iyaka wanda yawancin shi ya samu ladan da kai baka samu ba, amma kai ɗin ba zunubi kai ba, haka ba Allah kai ba. To wannan mustahabbi ne, kamar yadda kuma Idin ƙaramar sallah kuma sai manzo Allah ya ce abinci zai tafi, amma Idin babbar sallah kuma sai ya dawo.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wani ne akan layi?
Kana magana da Sani ne da Goji, shugaban matasan Palestina.
Sani ne daga Amana.
To ina wa malam fatan alkhairi.
Na'am.
To assalamu alaikum. Farko abin da nake son tambaya shine, kamar yanzu za ka ga wani lokaci wata ya samu rabuwa, za ka ga cewa ranar Arfa mu kuma a ranar muke yin sallah, wato watan ya tsira nasu da kwana ɗaya kenan. To abin da nake so in tambaya a nan, kamar muka duba muhimmanci ko kuma falalar azumi ranar Arfa, to mu kuma gashi a ranar yayi karo da ranar sallah ta, to kuma gashi an haramta yin azumi ranar sallah, to yaya mutumin da yake da sha'awa na yin wannan azumi, shin bayan wannan ranar zai iya yin azumi ne wanda zai daidai da wannan ko kuwa? Sannan a tambayan ma na turu abin da yake nufi shi ne wai a yayin kwanaki goma an samu cewa annabi ya yi su ne gabaki daya ko kuwa Allah mai da malami da
lafiya? Malam Sani da kuna tare da Nasiru ne?
Na'am.
Ko kana gyara mata ne? Tabbaci. Kuna tare da shi ne?
Ina tare da shi.
Okay, haka yace yana nufi kenan.
Na'am, na'am.
Wato ko ya azumta, an samu annabi ya azumta gabaɗaya kwana goma kake nufi ba?
Eh, shi ne.
To za a amsa tambayar Nasiru insha Allah. Salamu alaikum layi na gaba. Salamu alaikum.
Salamu alaikum.
Sani ne akan layi?
Abubakar Idris dogon nama layin dai
ne. Eh Abubakar Idris ga malam.
Eh ala kakaram kan na barka da zuwa.
Allah Abubakar barka da
zuwa. Allah barka da zuwa. Tambaya ta yau shine akan wannan dai goma. Akwai wani zakara yanzu aka tare da akan dararen da za a danga yi ko ba tare da wasu ne ta zan karin bayani.
Ba
san tare da ana so mana yi mana bayani
ne
na zamu Allah bai da malam gida lafiya na fata da alheri.
To malam lokacin ne ta ga kabir a wannan maganar sani ne sani koki. Idan kwanaki ana arfa a can ana sallah ana.
Ina jin shi ma ya sami mu ne.
Ya sami ɗin ya haka ne.
An sauran ta daga wannan goma ko sha biyar.
Wannan watakila mai tare da kasar mamu babba mutane saboda yanayin yadda abubuwan suke saboda muhimmancin kiyaye wa'annan bayanaka da aka yi ga wa'anda ba su saurara ba kwarai da gaske. Sai Abubakar Idris yace wani zikiri ne mana aka yi an tare da wani zikiri ne zama mai tayinsa
kabar bari aka ce ayi a waɗannan kwanaki ayi na faɗa tun da su
haka
Allah ya fa asbiru fihin min at-takbir wat-tahlil wat-tashmid ku yawai takabbara da haylala da kuma hamdala kabbara faɗar Allahu akbar haylala faɗar la ilaha illallah hamdala ko faɗar alhamdulillah shi yasa aka ji magabata cikin sahabbai da tabi'ai abinda suke yawai ta faɗa shine Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd kaga Allahu akbar Allahu akbar kabbara guda biyu la ilaha illallah guda daya sai kuma Allahu akbar dai guda biyu sai kuma walillahi alhamd kaga ka hada kabbaran da haylalan da kuma hamdalan da anan gurin
haka ne
tunda manzo Allah ya fa aktsaru fihi min at-takbir wat-tahlil wat-tahmid to wannan ne daga cikin mafi tsadar abin da mutum zai yi a zikirin baka a waɗannan kwanaki in ban da ranar arfa ita a ranar arfa manzo Allah ya faɗa cikin hadisin da Imam Tirmidhi yaro khairu du'a du'a yawm arfa wa khairu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وذلك في ما في صدر الدعاء ايتتي الدعاء da kai tunanin arfa
Allahu akbar
ma fi alkhairin abinda na fada ne da annabawa da suke kafina ita ce kalmar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير tunanin arfa sauran da ku ko wannan abin da na faɗa na dazu Salman al-Farisi yake ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira
Allahu akbar
wato zai faɗa Allahu akbar har sau uku sannan sai ya tike da cewa kabira ina nufin a su waɗanda da yake kwaliki dan haka wannan kabbara malamai suka ce tana da siffa biyu siffa ta farko at-takbir al-mutlaq don sallah ne ba lokacin sallah bane ina fata ka fahimta aka hanyar ka ta kasuwa a rubar kasuwa kana cikin office kana zaune ka zama cikin allazi ne zukuru lallaha qiyaman wa qu'udan
a bayyane
wa lazim a bayyane dan yi kamar yi a bayyane dan wani jiyo
haka ne
ka tuna wa wani dan yi a bayyane na tuna ma in kai kai tuna mun
dan irin wannan abun anan ne za ka mutane da masana jin kunya ba gaira ba da irin wannan
kafi idan har kan zuwan nan har wadan suka koya saboda kai ka raya sunna kana biladan adadin wanda suka koyi da kai kana manzo Allah ya bayyana wannan at-takbir al-mutlaq kina allazi la taqidu bi zamanin wala bi makan wanda ba a kayyade shi da zamani ko wuri ba kawai inda kwanakin sun zuwa kai ta na biyu shine at-takbir al-muqayyad wato kabarbarin da wadanda zaka takaice su kawai a bayan sallar farili a bayan sallar farili duk lokacin da kai sallar farili sai kai in kai sallar farili sai kai ba a cewa ga adadin duk yadda kai idan kai kaga kai kawai tashi haka in kaga yana da kyau da kai mara ko kai uku ko kai biyar ko kai bakwai ko kai tara ana dai mara to wadannan su ne kaga anan gurin waɗansu suke ɗauka kamar kabarbarin nan da nake magana su a yanzu sun takaita ne kaɗai da ranar sallah da kwanaki ukun bayan sallah
haka ne abin da yake faru
wanda kuma a'a sun shafi tun daga farkon zulhijja har ka je ranar sallah har ka je kwanaki ukun bayan sallah
haka ne
don ayar da Ubangiji ta'ala ya kawo cikin suratul hajj da yake cewa ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في ايام معلومات على ما رزقهم ودون سما لما سنفسر ايام معلومات سيوا عندنا كوانيكي غوما فرقو هزوا كهدي دولا انت ايام معلومات
duk da cewa a wata farfara daga bakin wadansu malaman sun take ta akan ranar sallar kwanaki uku bayan ta a take ta wadannan kamar bari za ka yi su a cikin wadannan kwanaki ga kuma salatin annabi mun yi magana ga yawan ta karatun alqur'ani duk wadannan yana daga cikin abin da mutum zai yi
mana aminci ɗaya da yake lokacin da yayi yaya za a ja hankalinmu cikin minti ɗaya ga ƴan uwa da an faɗi zikiri yau da kullum muka saba da zikirin ba ka sai ke tasiri ba an fi san a ji wani abu baƙo misali yanzu ka zo ka ce a yi Allah ku san kace mana ba wata abuwa mai ɗan ƙarfi ko wani abu da ya kama da haka ana rena irin su ulu ga yanzu ka zo ka ce da mutum ina da buƙata ka ce karanta fatiha su tsala ba duwa ta mana wato yana ganin kamar na an saba da ita da sauransu
anan abin zan faɗa malam kabiru manzo Allah ya nuna mafi kyawun shiriya ita ce shiriyarsa dan ke manzo Allah ya nuna shiriyar da yake da ita mai sauki ce duk abin da kaga ya sai wahala ba manzo Allah zai rishi ba duk abin da in ka tara mutum 100 da kira uku za su iya rikewa ba manzo Allah zai rishi ba
wannan kaida kenan
kaida kenan lai Allah ce ma da alaikum fi dini bil haraj ba mun san yamu kun ji cikin addini ba yuridu Allahu bikum al yusra wa la yuridu bikum al usra Allah na son sauki tare da ku baya son kun ji tare da ku amma ka kawo wata addu'a da idan ka tara mutum 10 kai minti 30 kana dora musu da kyar kai zai iya to ka tabbatar ba addu'a manzo Allah bace ba yanzu nan kaga subhanallah والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر دنك دن شكرا اكو دن شكرا حدود زين ايه كويا cikin minti biyar tsowa din shi tana tabayin zata iya koya haka wannan abin da safe suka Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wa hayya kafa da haka wannan jahilci ne wani zo ce a ba ka mai karfi idan ka ce da fata ya ce a ka wani wata mai karfi ba fata ba da karfi ita ce mafi girman sura a cikin alqur'ani ba surar zikri fatiha balla shi ko qur'ani a duk littafin da Allah saukar ba abin da kai qur'ani girma shine su gaban da take gaba da Allah da haka da mutane su gane saukin abu wannan shike nuna cewa wannan abin ba shine addini wahala ta fitar hankali to ai Allah la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha mu wannan ke nuna cewa ma ila ko wadan su kula kuri a cikin wannan abin da za a gano
masu sauraron mu a hidi wannan lokaci mun kasance haƙi zuwa wannan lokaci tare da malam Ja'far Mahmud Adam inda ya mana matashiya a game da kwanaki 10 na wannan wata da yake tunkara mana fatan Allah Ubangiji ya taimake mu mu raye waɗannan kwanuka masu zuwa masu tsada ƙwarai da gaske.
Ai rayu da annabi.